بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مدى وانا يمتشي نرانا أصبر واندشين يمتشي مهدوك وطن رمضان شكرا تدبون لديه للأربعين دا بقوي باني هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندى يناتي للنسافهم أشرين دات آيات وطن فبراير 2026 daga wannan masallaci ne albarka na garki area 8 da kenan yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muke tafsirin alqur'ani mai girma, muna cikin suratul baqara. Wannan shine darasi na 19 a cikin jerin gwanan darasa na wannan tafsiri mai albarka insha Allah. Zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همه وحقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حتى علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin abin da ya faru tsakanin wato annabi Adam alaihi salam da mala'iku da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara na wannan tattaunawa. Allah ya ce qalu, sai suka ce subhanaka, sarki ya tabbata a gare ka la ilma lana, babu ilimi a tare da mu, illa ma 'allamtana, face abin da ka sanashe mu. Innaka antal alimul hakim, lalle kai ne mai cikakken ilimi ko mai cikakkiyar hikima. Wannan zance ne na mala'iku da suka ambata bayan da suka gane cewa lalle Allah madaukakin sarki yana musu iyakarsu ta yadda ya sanashe da Adamu alaihi salam sunayen halittu da abubuwa gabaki daya. Su kuma aka gabatar musu da waɗannan abubuwa, aka ce su faɗi sunayensu, sai zama ba su sani ba. Saboda haka suka yi itirafi da cewa lalle ba su sani ba. Abinda ake ce ma tasbihi, kamar yadda aka ji a jiya, shi ne nesanta duk wata siffa tana ƙasa daga Allah maɗaukakin sarki da siffanta shi da abin da zai tsarkake shi Ubangiji maɗaukakin sarki daga duk wani mummunan abu da kuma duk wani abu wanda bai cancanci Allah ba. Wannan shine ainihin wato abinda ake nufi da tasbihi. Kamar yadda Allah yake cewa misali cikin suratul mu'minun, da Allah yake cewa yake bada labari, mattakhadha Allahu min waladin wama kana lahu wa kana ma'ahu min ilahin idhan nadhhabu kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd. Sai Allah ya ce mene? Subhanallahi amma yasifun. Ya ce mattakhadha Allahu min walada, da dai Allah bai riki wani da ba, wama kana ma'ahu min ilahi, kuma ba wani abin bauta tare da Allah ko ma bayan shi Allah. Inda akwai haka, idan ladhhabu kullu ilahin bima khalaq, to da kowane Allah sai ya waye iya abin da ya halitta, ya zama ana jayayya tsakanin allolin guda biyu. Wala ala ba'dihim ala ba'd, kuma da sashin wani Allah sai ya ci nasara akan wani, abin ya zama kamar rigima tsakanin 'yan siyasa da 'yan adawa da makamantansu. To kaga wannan mummunan yanayi da Allah ya kwatanta cewa ba zai yi ba, sai Allah ya mare cike ayat da cewa subhanallahi amma yasifuna. Allah ya tsarkaka daga duk wannan abin da kafirai suke tunanin cewa akwai alloli mabambanta, cewa kowane Allah akwai abin da ya halitta, cewa allolin suna rigima da junansu. Wannan mummunan abu ne. Sai Allah yake subhanallahi amma yasifuna, haka kamar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Da Allah yake ambata a ƙarshen suratul Sad, ko su ba Na'am?
Safat.
Sosai Safat, na'am. To ire-iren waɗannan suna nan da yawa cikin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke nuni zuwa ga tsarkake Allah madaukakin sarki daga duk wani mummunan abu da kuma yi masa kirari da abin da ya tabbata na cikar kamalar sifofinsa. Kamar yadda muka ambata a jiya, wannan aya tana fassara mana abinda mala'iku suka faɗa a baya da suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Alhalimu masu yin tasbihi ne da sunanka ya Allah, masu tsarkake ka ne a kodayaushe ya Allah. Ya za ka halicci wato maye a bayan ƙasa waɗanda ba irin mu ba. Mala'iku suka ambaci wannan magana, kuma a nan gashi Allah ya ba mu labarin aikace, suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. To shine muke faɗar cewa dama shi tasbihi yana daga cikin mafiya shaharar ayyukan da mala'iku suka yi tarayya a ciki. Mala'ikun Allah halittu ne waɗanda ba sa sabawa Allah. Allah ya halicce su daga haske, Allah ya rarraba musu ayyuka iri daban-daban. Akwai wanda suke masu kawo wahayi kamar Jibrilu kenan da tawagarsa, akwai wanda suke masu ɗaukar rai kamar malakul mauti kenan da tawagarsa, akwai mala'ikan da ke rabar arziki shine ainihin wato mala'ika Mika'il, akwai mala'ikan da ke mala'iku da ke kula da wuta irin su maliku da makamantansu. To amma kuma dukkan mala'iku suna da wasu ayyuka da suka tattaru suke yi dukansu, kamar aikin da kowa ya tarayya da shi kafin ya je ya nashi na musamman. To daga cikin ayyuka mafi muhimmanci da mala'iku suka yi tarayya a kai, to babu kamar tasbihi, wato furta tsarkake Allah. Ko da shi suna tasbihi, suna neman Allah madaukakin sarki da ya amsa musu, suna ƙara tsarkake shi. Za mu ga cewa Al-Qur'ani ya kawo mana wurare mabambanta, ya ba mu labari irin yadda mala'iku suke aikata wannan ibada. Daga ciki alal misali, idan muka kalli suratul anbiya, inda Allah yake ba mu labari da yake cewa walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sai ce ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah yake, Allah shi ya mallaki abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa. Wa man indahu, waɗanda kuma suke wurin Allah, mala'iku kenan, Allah ya ce la yastakbiruna an ibadati, ba sa girman kai daga barin bauta wa Allah. Allah ya ce wa la yastahsirun, kuma ba sa gajiyawa wajen bauta wa Allah. Sai Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara, suna tasbihi dare da rana. La yastahsirun, ba sa gajiya, ba sa gajiya, ba sa kosawa. Haka nan a cikin suratul zumar, da Allah yake cewa wataral mala'ikata hafina min hawli al-arsh, za ka ga mala'iku sun kewaye al'arshin Allah gabaki daya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi, suna tsarkake sunan ubangijinsu, suna gode masa. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga wannan ma bayani ne akan tasbihin mala'iku. Haka ne idan muka dauki wuri na gaba cikin suratul Ghafir, fadin Allah madaukakin sarki alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu wa yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Haka ne ko wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Allah yana bada labarin mala'iku, yace alladhina yahmiluna al-arsha, wadanda ke dauke da al-arshi, wa man hawlahu, da wanda ke kan al-arshi, suna dauke da al-arshi, da wanda ke kan al-arshi, wato Allah kenan. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, kuma suna tsarkake sunan ubangiji, suna gode masa. Wa yu'minuna bihi, kuma suna imani da Allah zuwa ƙarshen aya. Haka za ka ga in ka je kuma cikin fusilat, fa in istakbaru فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إذا سورة متاني سمي جرمان كي فالذين عند ربك ودن لكي تارد أبنجزن كالسوني ملايكو كنا يسبحون الليل والنهار سنة تسبيه كألا تريد رانا وهم لا يسأمون باتا جزيا رئي وألا تسبيه لفضل الله مدوك سركي إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون تسكين أعرابهم. yusabbihunahu wa lahu yasjuduna kaga nan ma Allah yace lalle wadanda suke tare da ubangijinka ba su da girman kai wajen bautawa Allah kuma suna yi ma Allah tasbihi sannan suna yi masa sujuda haka nan a fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'a kuma da ra'an ambata musu randa Allah zai tashe su gaba daya kuma ya kula lil mala'ikati a haƙuna iyyakum kanu ya'budu sannan sai Allah ya ce mala'iku waɗannan da suke suka yi kafirci wai ku suke bautawa me suka ce qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim suka ce sarki ya tabbata a gare ka ya Allah kai ne abin jibintar mu koma bayan su suka ce bal kanu ya'buduna jin aktharuhum bihim mu'minun cikin saba'in ke haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ra'd da yake cewa wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi kuma ar-ra'd sunan wani mala'ika ne wanda shine yake saukar da ruwan sama wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi da mala'iku saboda tsabar tsoron Allah wa yusibu sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u wa hum bijadi minnatillahi wa huwa shadidul mihal Allah suna jayayya akan Allah alhanin Allah yana da tsananin kamu ko yana da tsananin dabara waɗannan duka misalai ne mabambanta da aka ciciro a gurguje game da gurare da Allah ya bamu labarin cewa mala'iku ba su da aikin da ya kai tasbihi saboda babu mamaki ɗan anan ma suka yi marmala suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana al-imam al-qurtubi abu abdullah cikin tafsirin sa da yake magana akan waɗannan ayoyi daidai inda Allah ya ce la ilma lana mala'iku suka ce babu da wani ilimi sai yake cewa yace al-wajibu ala mansu ila al-ilmi an yaqula illam ya'lam Allahu a'lam aw la ajid wajibin da ke kan duk wanda aka tambaye shi game da wani abu na ilimi sai ya zama cewa bai sani ba to kawai ya ce Allah ne mafi sani ko ya ce ni ban sani ba kamar yadda mala'ikun nan suka ce ba mu da ilimi ba mu sani ba yace idan ka yi haka iktida'an bil mala'ikati ka yi koyi kenan da mala'iku wal anbiya'i da kuma annabawa annabawa su ma ana tambayarsu a ce ba su sani ba wal udala'i min al ulama'i da malamai masu daraja manyan malaman musulunci anan mun ji annabawa a abuwa mun ji mala'iku an tambaye su ba su sani ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi abu guda nawa yace ban sani ba sai Allah ya mun wahayi alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Dana ke bamu labari yake cewa la adin atubba'un nabiyyun amla atubba'un la'imun amla annabi yace ban sani ba tubba'u da aka ce wa qauma tubba ni ban sani ba wannan tubba'u mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba wala adin ko ban sani ba a azizun a uzairun nabiyyun amla uzairu wannan ne isar a jakidin nan zamu zo a gaba insha Allah yace ban sani ba annabi ne kuma annabi ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ban sani ba haka nan wata rana wani ya tambaye shi yace ya manzon Allah ayyul buldani ahabbu ila Allah ta'ala ina ne inda Allah ya fi so a cikin garuruwa sallallahu alaihi wasallam yace mutum yace wa ayyul buldani abghadu ila Allah ta'ala ina ne kuma inda Allah baya so a cikin ƙasa sallallahu alaihi wasallam yace la ban sani ba sannan yace hatta as'ala jibrila an zalika ku bari zan tambayi mala'ika jibrilu shine malamina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da mala'ika jibrilu sai mika masa wannan tambaya gafarta malam an yi mini tambaya ni ban sani ba amma na ce zan tambaye ka sai mala'ika jibrilu ya ce masa ahabbul biladi ila Allah masajiduha inda Allah ya fi so a cikin duk faɗin duniya to shine masallaci wa abghadul biladi ila Allah aswaqu fil ardi aswaquha inda Allah ya fi ki kuma a cikin garuruwa shine kasuwa Allah ya fi son masallaci saboda masallacin da ake zuwa ne a bautawa Allah kuma dama Allah ya hadace mu ne kadai dan mu bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu sai ran da ake taruwa a karanta alqur'ani a yi sallah a ambaci Allah a nemi gafararsa a yi masa tasbihi to Allah ya fi sannan fiye da ko ina a duniya domin nan ne inda ake cika aikin da yasa ya kawo mu duniya ita kuma kasuwa fa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasuwa gidan shedan ce saboda haka Allah ya fi kin kasuwa fiye da ko ina dan haka zaka ga babu inda ake cin mutuncin dokokin Allah kamar kasuwa za a ci riba za a yi ƙarya za a yi rantsuwa za a yi cakuɗin maza da mata za a yi almundana babu abin da ba a yi a kasuwa komai halasu saboda kawai nan ne ake nema duniya kawai ake nema duk da je kasuwa baya tunanin wani abu sai duniya saboda haka Allah ya fi cin wannan wajen dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadda za ka yi kar ka sake ka zama kai ne farkon shiga kasuwa ko kuma ka zama kai ne karshen fita kasuwa idan yamma ta yi kuma wannan yana da shu'umci akan rayuwarka almuhim an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayoyi Nabi ya ce bai sani ba wanda hadisi na farko atubaul la'inun yana cikin sunan Abi Dawud wannan na biyu yana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da shi kanshi littafin Abu Abdullah al-Hakim al-Laysabu to haka nan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai an musu tambayoyi ba su sani ba an tambayi sayyidina Abubakar aka ce ya sayyidina Abubakar me za ka faɗa game da aya kaza yace in na faɗa ban sani ba wata sama za ta lullube ni wata ƙasa za ta koye ni ran da Allah zai kama ni ban sani ba an tambayi Umar bai sani ba an tambayi sayyidina Ali bai sani ba da sauransu waɗannan manyan sahabbai kenan haka nan sauran malaman musulunci an yi zama al'ada ce sananniya a tsakankanin malaman musulunci cewa da zarar an tambaye su abin da ba su sani ba ba sa jin kunya ba sa nauyin baki za su ce ba su sani ba al-Imam Ibn Abdul Barr a littafin shi Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi har babuka yi na musamman ya ba da labarin malamai da suke cewa ban sani ba ban sani ba ban sani ba haka nan al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih da haka malamai suna celebrating din wannan kalma cewa ban sani ba sannan suna jiye ma wanda yake nuna shi ya san komai tsoro malam ka san komai to wannan malamai suna tsoratar mishi fushin Allah da kuma shiga cikin ilimin Allah saboda haka malai ko anan sun ba mu darasi mai girma cewa la ilma lana ba mu sani ba saboda haka mu koyi cewa ba mu sani ba akan abin da ba mu sani ba kar mu zama masu ganganci da shiga cikin hurumin abin da ya fi ƙarfin ilimin mu Allah ya kyauta to kamar yadda muka ambata tasbihi din nan yana da falala mai yawa da aka zama da cewa ya shiga cikin dukkanin ɓangarorin rayuwar mu alal misali Allah ya ba mu labarin cewa tasbihi yana daga cikin aikin da dukkanin halittun Allah suke sawa'un mutane ne aljanu ne dabbobi ne duwatsu itatuwa ruwa da iska kowace halitta cikin halittun Allah tana tsarkake sunan Allah da zatinsa Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura cikin suratul isra Allah ya ce sammai bakwai da ƙasa suna tsarkake Allah sannan babu wani abu da abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasa sannan babu wani abu cikin halitta wa in min shay'in babu wani abu da ka sani illa yusabbihu bihamdi face yana tsarkake sunan Allah yana yabawa Allah sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu amma ku mutane ba kwa fahimtar tasbihin nasu Allah ya ce innahu kana haliman ghafura Allah yana da dangana kuma yana da gafara idan Allah ya so yana iya jiyashe da wani cikin halittunsa tasbihin wata baiwa cikin bayinsa kamar yadda sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yake ba mu labari hadisin da cikin Bukhari yake cewa kunna nasma'u tasbiha ta'ami wa huwa yu'kal mun kasance muna jin tasbihin ainihin wato abinci a lokacin da muke cin abinci sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ɗibo su kafan kwami a hannunsa sai ya ji su suna tasbihi suna ambaton Allah haka nan ga mumbarinsa da yake hawa na kututtaren dabino ɗin nan kafin a canza masa shi ma ya kasance yana tasbihi haka nan an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce hukuncin cin kwado shi ce kada a kashe kwado kada a ci kwado saboda wannan kukan da yake yi to tasbihi yake ga Allah haka zakara charanta da yake yi tasbihi ne ga Allah ga sunan dai hadisi da yawa da suka bayyana mana cewa dabbobi da tsuntsaye da duwatsu da dukkanin halittun Allah suna yi wa Allah tasbihi kamar yadda Allah yake cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat-tayru safati ashe baka ga Allah halittun cikin samai da ƙasa suna yi masa tasbihi ba wat-tayru da ma tsuntsaye safati Allah yake kullun kad alima salatuhum salatuhu wa tasbihuhum dukkanin wannan halittun Allah ya san bautar da suke masa Allah ya san tasbihin da suke masa wallahu alimun bima yaf'alun Allah ya san aikin kowa cikin sautin nuri ke haka nan Allah yake cewa wasakharna ma adawuda aljibala yusabbihuna wat-tayra muka huwa cewa annabi dawuda aljibala duwatsu yusabbihuna suna ambatan Allah suna mishi tasbihi wat-tayra muka kuwa ce mishi tsuntsaye shi ma abin da suke kenan da kuma inna sakhanna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq ta cikin sura kenan wacce tana cikin suratul anbiya Allah ya ce mun kuwa ce mishi duwatsu waɗanda suke tasbihi bil ashi da yammaci wal ishraq da kuma lokacin fitowar rana duk waɗannan misalai ne akan cewa tasbihi wata ibada ce wanda dukkanin halittun Allah suna yi ma Allah tasbihi sannan zamu ga cewa tasbihi yana daga cikin abinda ake furtawa lokacin da wani abu ya baka mamaki idan kaga wani abu ya burge ka ko ya baka mamaki to kada ka yi fito ko ka yi ashariya ko ka kama rawa kana waka ko wannan ba al'ada ce ta musulmi na kirki ba abin da yazo a cikin addinin mu kamar da Allah yake cewa qalu takhadha Allahu walada sai Allah yake mene subhanahu huwa al-ghaniyyu ko subhanahu huwa al-ghaniyyu cikin sautin Yunus suka ce kafirai suna cewa Allah ya riki da sai Allah yake tsarki ya tabbata ga Allah shi ya wadata daga a ce yana da da haka nan wayi aluna lillahi banat subhanahu walahum ma yashtahun anan Allah yace kafirai suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata subhanahu sarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka daga yace yana da ƴaƴa kuma ƴaƴan ba mata bal su kuma suna sawa kansu abinda suke so suna bari ƴaƴan su maza suna kashe ƴaƴan su mata haka nan tasbihi yana tsiratar da bayi daga ukuba Allah idan Allah ya sanya ka a cikin wata jarabawa ko ta ukuba sai dan kai yawan kayin tasbihi sai Allah ya fishe ka daga rashin lafiya ne daga tsoro ne daga talauci ne daga damuwa ina muka samu wannan shine a cikin kissa annabi Yunus wannan annabi da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da kifi ya ɗe shi sai Allah yake ba mu labarin sa cewa falaula annahu kana min al-musabbihina da Allah ya ce lalabisa fi batnihi ila yawm yub'athun ba dan annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da ya zauna cikin kifin na tashin alkiyama me annabi Yunus ya dinga yi ya dinga cewa rabbana subhana rabbana fadalluni idda abu mughadiba fadanna an laka bir alayhi falada fi zulma fi alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalim Allah yace fadalluni idda abu mughadiba kuma ka ambata musu labarin annabi Yunus lokacin da yake cikin fushi yana tawa'azi an ki jin wa'azi sai ranshi ya baci sai ga cewa bari ya bar maza ya bar wannan garin mutanen marasa kirki kada Allah ya halakar da su halakar wata shafe shi kamar dan shi na annabin Allah ya kamata kafin ya tafi ya nemi amincewa Allah to amma sai dan adin ciyen jayi shi sai ya fita shi ne Allah ya ce wa dhannuni kuma ka ambata musu dhannuni izaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi yana tsammanin kan ba da iko a kansa sai Allah ya yanke mana labarin wato sai kifi ya ɗe shi kaza falta ka dawo hutu ga huwa muli shin Allah yake cewa fanada fi bulumat sai dinga kiran Allah a cikin duwan cikin kifin Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ka duba irin abin da ya fara shi duk wani bala'i da kake jin ka shiga a duniya ba na jin yayi kusa da wannan bala'i a ce mutum da ransa a cikin tumbin kifi kifin kuma irin atan kifin nan ne da ake cewa whale wanda kai aka wanda ya kamata a ce shikenan sai dai a hada a lahira amma da bai cire rai da rahamar ubangiji ba ya tabbatar da girman Allah da buwayarsa ya ci gaba da ambaton Allah sai kifin ya ji cikin shi na ta ciwo ya ji ya kasa zama lafiya sai da ya zo bakin gaba ya amayar da wannan abin da ya ci shi ne kwanudida bin ahai aka firgar da shi akan yashi irin na gefen teku da kuma ya ci gaba da rayuwarsa sai aka duk wani abu da kake jin kashi shi na kunci ko na damuwa ka yarda da Allah ne yake sa mutane cikin kunci dan jarabawarsa kuma shi ke fidda su ka ci gaba da mutan Allah ka gani ka wuni ka kwana kana wannan tasbihin ka ga duk wani bala'in da kake jin kana ciki sai Allah ya yi maka shi ko da Allah da ya yi maka shi a aikace ba to Allah zai cire maka damuwar wannan bala'in sai ka ga shi is normal kana kwance ne baka da lafiya kana cikin wani yiri na tsoro ko damuwa wani ne ya sha gaban ka yake cutar da kai wani ne ya rike maka wata dukiyar ka da wani supply ko wani kwangila wasu macuta ne ko sa'ar zalimai suka sa ka gaba wasu mutane ne a cikin dangi ko iyali suka sa ka gaba ko menene suka rike wannan addu'a ta ainihin gwanu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta lokacin da waɗannan katare na ahzab suka rika annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ana ganin kawai yau za a murkushe su a gama da su amma da annabi ya ci gaba da yin wannan addu'a da shi da sahabbansa sai Allah ya ba su mafita sau da ka addu'a ce ne matuƙar inganci wajen samun mafita lokacin da mutum yake cikin damuwa ko wani kunci ko wani bala'i sannan har ila yau daga cikin falar tasbihi ana neman gafara Allah da tasbihi kamar yadda ake neman gafara Allah da istighfari to tasbihi shi ma ana neman gafara Allah da shi kamar yadda Allah yake ba mu labarin annabi Musa walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله تشمني وقر موسى سائقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وانا ترى سوء اعراب الله باب العباره سوى النبي موسى يرجو يزانا ده الله كما ان الله يمشي القول da yana ganawa da Allah to sai ya nemi wata bukata yace ya Allah ka bari mana in ganka domin suna ganawa da Allah ne ne wara'i da baya ganin Allah sai yace Allah ka bari in ganka sai Allah ya ce mishi ba za ka iya gani na ba idan ka a duniya ba yi da karfin da zai iya ganin Allah amma ga misali ka kalli wannan dutsen idan dutsen ya tabbata yadda yake to za ka iya gani na da Allah ya bayyana ga dutsen sai dutsen ya dagargaje ya zama garin yashi to wannan karin da gargaje wa dutsen sai ta firgita annabi Musa ya faɗi su ma da shine falamma afaka da ya farfado abinda ya fara yi sai ya gane ai ashe ya roki Allah abinda bai kamata roki Allah kuma Allah ya hana a roke shi abinda bai kamata ba yana cikin ta'addanci a cikin addu'a ka dinga roƙon Allah abinda Allah ya hana roke shi annabi Musa ya farka kaga yanzu yau Allah ne fiko a Allah dan tun ya kamata yi istighfari amma banda istighfari sai ya amfani da daya hanya ita ce tasbihi sai ya ce subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba zuwa gare ka ana wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda ya imani da kai ya Allah sannan tasbihi yana cikin umarni na musamman da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wani ƙarin ayyukan ibada lokacin da ajalinsa ya kusanto Allah ya sauka masa da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai Allah ya ce mini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir aka ce mishi idan ka ga mutane nasara ta zo maka ga addinin ka da ana kin addinin yanzu kuma kowa yana zuwa yana shiga gari gari al'umma al'umma to ka gama aikin da Allah ya kawo ka duniya yanzu ka fara shirye shiryen komawa ga Allah ka daga cikin ayyukan da aka ce dinga yi sai aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir shi da daren kai da kai da kafa tasbih shi wanda ya shekaru yau ya wuce 60 60 au 70 to bai da aikin da ya kamata ya kama kamar tasbih domin yanzu gar yake da ya nade kayan shi kuma wurin Allah to har ma wanda bai kai kan ba dan mutuwa ba ruwanta da shekarun ka ba ruwanta da wai kai da taya ko baka yi ba ko ya fara aiki zai iya kwashe ka ko kamar da yake gani amma dai wanda ya ci 60 to wannan ya san cewa alhamdulillah ya gama hawa ya fara gangara ya kamata shi ma ya kama tasbihi kullun ya ta tasbihi daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fadin subhanaka allahumma rabbi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ya yi ta fadin fasabbih bihamdi rabbika sai ya yi ta fadin subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fadin wannan aisha take cewa daga nan bai sake yin wata sallah ba bayan da aka saukar da suratul nasr illa wa huwa yaqulu subhanaka rabbuna wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli aisha take cewa tunda aka saukar da suratul nasr nabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda yayi sallah sai yayi wannan tasbihin kamar yadda yake cikin bukhari da muslim haka nan zamu ga cewa daga cikin fannin tasbihi tasbihi yana cikin rukunnan ibadojinmu na zikirin safiya da maraice akwai ibadoji da ake yi kamar da aka sani bayan sallar asubuhi ana so musulmi ya zauna yayi addu'o'i ya ambaci Allah su ake cewa adkaru sabai sannan kuma bayan sallar asar kamar yanzu din nan daga nan har zuwa magriba ana so musulmi ya sake ambatan Allah sune adkaru masai wanda duk ya kiyaye waɗannan zikirori to ya kiyaye samun alkhairi mai yawa wanda duk yake sakaci da su to yana sakaci da alkhairi mai yawa zamu ga cewa Allah ya bamu labari cewa mutanen kirki suna wannan aikin Allah kuma ya umarce mu kamar yake cewa wasabbihu bukratan wa asila da wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar cikin zakir wacce tana cikin ahzab da irin fadin Allah wasabbih bihamdi rabbika قبل طلوع الشمس وقبل الغروب cikin qaf kaga duka Allah yace ku yi tasbihi da safiya da maraice ku yi tasbihi bayan fitowar rana da gabanin faduwarta ku yi tasbihi da safiya da maraice Allah ya umarce mu da wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda gari ya waye yayi wannan addu'a sannan da yamma ya sake yin wannan addu'a ita ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra kafa 100 nabi ya ce lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a ranar alqiyama ba wanda zai zo da aikin da yafi naka wadi wajen lada illa rajulun qala mithla qawlihi aw akthar sai dai mutumin da ya yi irin wannan abin da ka yi ko fiye da haka wato duk wata addu'a da mutum zai yi da safiya da addu'a da mutum zai yi da maraice babu wanda ya samu ladan addu'ar da wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 ba wanda zai samu ladan kamar wannan sai in mutum bayan ya yi wannan din kuma ya yi sauran addu'o'i ko mun gani wannan abu ne mai falala da ya kamata mu kula da shi cikin minti 5 zuwa 10 za ka gama wannan addu'a ka tashi abinka sannan tasbihi yana cikin addu'o'in da ake yi tare da sallolin farilla a cikin ruku'u da cikin sujuda idan an yi ruku'u a yi aqalla subhanallahi wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi idan an yi sujuda subhana rabbil a'la wa bihamdi aqalla uku ko biyar ko bakwai ko abin da sauka kamar yadda kowa ya sani sannan bayan an idar da sallah a cikin azkaru duburis salah ana take yin tasbihi ko 33 tahmidi 33 subhanallahi walhamdulillah allahu akbar 33 kamar da aka sani wanda shi ma aiki ne mai falala kwarai da gaske da ake so kullum musulmi ya dinga yin sa kamar da zuwa cikin hadisi wanda shi ma yana cikin sahih muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabbaha lillahi fi dubi kulli salatin 33 wanda ya tsarkake Allah kafa 33 bayan ya idar da sallah sannan wa kabbara salatan wa 30 ya girmama Allah yace Allahu akbar kafa 33 wa hamdalillah 33 yace Allah alhamdulillah 33 wa qala tamamal mi'at sannan ya cike 100 da la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu al-hamdu wa kulli shay'in qadir annabi yace ghufira lahu khataaya za a gafarta mai dukkan zunubansa wa in kanat mithla zabadil bahr koda yawan zunubar ya kai yawan kumfaje wa ya kai kumfaje ku sai dai Allah mana komai yawan zunubanka idan akai sallar azhar akai la'asar akai magriba akai isha akai asuba kada kai gaggawa ni da za a yi kazauna kai tasbihin kai subhanallahi 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 ka sake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walhamdulillahi 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 33 sannan cike da la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki alƙawarin zai gafarta maka dukkanin zunubanka kafin ka tashi daga wannan wajen komai yawan su to haka nan a daga cikin falalar tasbihi ila yau akwai cewa tasbihi yana cikin abin da ake cike duk wani majalisi da shi abin da ake ce maka kafaratul majlis hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda a cikin littafin sunan Imam Tirmidhi da Nasa'i a cikin amalul yawmiyyah laila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jalasa majlisan duk wanda ya zauna a wani waje fa kafara fihi lahatuhu akai ta sakin baki akai fira akai raha akai zolaya akai musu da dai abubuwan da mutane suka saba yi na yau da kullum fa qala qabla an yaquma min majlisi amma kafin ya tashi daga wajen sai yace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya faɗi wannan addu'a wanda ita ma tasbihi ne annabi yace illa kafarallahu lahu ma kana min majlisihi zalika Allah zai gafarta mai dukkanin abin da ya aikata a wajen nan na sakin baki da ainihin wato magana ya tashiya da makamantansu idan kuwa zaman da yayi a wajen abin alkhairi yayi kamar yanzu da muke zaune muna karatu ko muna tasbihi ko muna tilawa ko ana tafsiri ko muna da wani abu na arziki kaga ba abun banza bane kenan ko duk da haka muka zo tashi kowa sai ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a cikin riwayar al-Imam al-Hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama za a zo da wannan addu'a a cikin ayyukan ladanka an rufe ta da wani zani na al-miski tana kanshi na musamman wato a cikin ladanka wannan wani lada ne na musamman za a bude shi ranar kiyama wanda ya aikin da ba mai kyau ba sai ga mishi kafara wanda ya aiki mai kyau sai ya zame mishi karin lada a ranar kiyama saboda mu kiyaye wannan addu'a wajen tashi daga inda muka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kudi ya zauna a wani waje ya tashi daga wajen bai yi wannan addu'a ba ko bai ambaci Allah a wajen ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama sai ya yi nadama zaman shi a wannan wajen mafi karancin nadama da zai yi shi ne zai ga cewa ya yi asarar lokacin shi a banza bai yi wani abin arziki Allah ka tsare saboda tasbihi yana da falala kwarai da gaske a koda yaushe al-Imam Shaykhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yake cewa na tambayi malamin mu Ibn Taymiyyah nake ce mishi al-ghafar tamana wai wanne yafi amfani ga bawa at-tasbihu an al-istighfar yanzu na wajen ta cewa subhanallahi 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 in yi kafa 100 in tashi ko zauna in ga cewa astaghfirullah 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 wanne yafi sai yake cewa idza kana thawbu naqiyan fal baqur wa ma'ul ward anfa'u lahu idan tufan ka tsaftatacce ne in ka sa riga wanda take babu datti me yafi dacewa da rigar nan shirari wa amma in kana wasikhan amma idan tufan ka mai datti ne yace fasabunu auladi aiki kuma sai dai a mai shi kula ko idan tufa mai datti ne to yafi buƙatar wanki idan tufa mai kyau ne lafiyayye mai tsafta abinda yake buƙata shine turare saboda haka kai a matsayinka na mutum idan abin da kake a wurin abin kirki ne to abin da kafi buƙata a wajen shine tasbihi
idan kai abin banza ka cuci kanka ka zabe cikin ka abin da kafi bukata shine istighfari mana wanda yake da laifuka yan bukata istighfari wanda kuma bai da laifuka to yafi bukatan tasbihi da ga su mala'iku da yake ba ka yin laifi la ya sallallahu ma amara ku su tasbihi suke mu kuma bari mutane da kullum muke cikin katobara kullum muke cikin harƙalla kullum muke cikin laifuka da safa wa dokokin Allah to mu istighfari ya fi mana misalin mu shine misalin mutumin da yake da tufa mai datti wanda abin da ya dace da shi kawai zai cire ya wanke su kuma misalin mala'iku sune misalin wanda yake da tufa lafiyayya shi kuma sai ya saka turare amma wannan kuma bai hana mu kuma mu dinga shiga cikin layin shi wata rana mai tasbihi wata rana mai istighfari wannan fa'ida al-imamu ibn al-qayyim ya kawo ta a cikin tafin shi al-wabil sayyid wani abin sha'awa al-imamu al-bukhari rahmatullahi alayhi ya rike littafin shi na sayyid al-bukhari ga baki daya hadisi na karshe da ya kawo hadisi ne dake da alaka da wannan falala ta tasbihi ga Allah madaukakin sarki a inda ya kawo hadisi ainihin wato daga abu zur'a daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah yake manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama akwai wasu kalmomi wanda suke da sauki wajen fadin su zaka fade su baka sha wata wahala ba baka ji wani nauyi ba baka ji wata damuwa ba amma suna da nauyi sosai a ma'aunin ladar ranar kiyama sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zaka mu yawaita fadin wannan kalma wanda kalma ce da take tana soyuwa kware da gaske zuwa ga Allah madaukakin sarki Abu Hurairah ya ba mu labari yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu shin bana ba ku labarin kalmomin da Allah ya fi so ba manzo Allah yace inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi mafi kyan zance da Allah ya fi so shine subhanallahi wa bihamdihi wannan yake so muslim da jami'a tilmi sannan idan kana neman hanyar dasa alheri wanda zaka samu ladan shi ranar alkiyama aljanna to ka yawaita ambatan Allah da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kamar yadda yake cikin hadisin sahabi Abdullahi dan Abu Dan As Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi wa bihamdihi man qala subhanallahi wa bihamdihi burtat lahu fil janna nakhlatan ko nakhlatun afwan wanda yake subhanallahi wa bihamdihi za a dasa mishi bishiya aljanna a gidan shi na aljanna kamar yadda yake cikin Jami'u Tirmidhi daga Jami'u dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda har ila yau wani abu ne ban mamaki da ban sha'awa wanda na san mutane masu kasala za mu su wannan karatu daga cikin falalar tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halahu al-layl an yukabidu duk mutumin da ya kasa tashi da daddare ibada aw bakhila bil mali an yunfiqahu ko da yake da ruwa duk wa'azin da ake cewa a taimaka wa talakawa a taimaka wa gajiyayyu a taimaka wa marayu a taimaki addinin Allah a taimaka wa ƴan uwa wani yana nan marwaci shi ruwa kuma dabi'a ce ne wahalar bai zai ta jin wa zai ci to Allah zai sa mu dace amma yana nan ninke da kuɗin sa to duk wanda yake da irin wannan mummunar dabi'a hanyar da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari baka halaka ba zai baka wani window na tsira yace au jabuna al adu ko da yake da tsoro ba zai iya zuwa gun jihadi ba ba zai iya faɗan gaskiya ba an yi qatilu wanda yake da wannan malalaci ne yawan bacci da ibada kawai da dare da marwaci wanda zai iya sadaka ko kyauta da madoraci wanda zai iya jihadi zai iya faɗin gaskiya zai iya wani aikin kwazo annabi ya ce falyukthir min subhanallahi wa bihamdihi to kai ta tasbihi da cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi fa innaha ahabbu ila Allah min jabali rahadin yunfiqu fi sabilillahi azza wa jalla Allah ya fi son wannan tasbihi fiye da dutse na zinariya wanda kai marwaci zaka je ka ba Allah amma kai na ganin kamar an cuce ka baka jin dadi a ranka to ga wannan aiki mu marwaci da dibo don kuma ka hada da tasbihi ka hada kuma da kyautar kaga ka samu karin lada ke a yanzu ya kai marwaci ba za ka samu mai kyauta ba Allah ya tsare mu wannan suna daga cikin wato falaloli da aka ambata game da ainihin wato tasbihi sai Allah ya cewa innaka antal alimul hakim a ƙarshen ayar innaka lalle kai Allah ubangiji inji malaiku anta kai ne al-alimu wato wanda yake da ilimin da yafi na kowa wato kamar da yace wasi'a rabbi kulli shay'in ilma Allah ubangiji na ilimin shi ya kewaye komai al-hakimu kuma wanda yake mai hikima wannan sunaye guda biyu akan kawo su a tare a hada su a wurare don su nuna wato ilimin Allah da fadin sa da kuma cewa Allah yana yin abubuwan sa ne da hikima dan shi al-alimu ma'anar shi al-muhit bi kulli shay'in ilma Allah wanda ilimin sa ya kewaye komai yana da ilimin zahiri yana da ilimin batini yana da ilimin jiya yana da na yau yana da na gobe yana da ilimin abin da ya faru da wanda zai faru da wanda yake faruwa da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru ya zai faru wannan Allah yana da ilimin sa sannan kuma Allah yana da ilimin abin da ya buye a cikin zukatan halittu kamar da zamu gani ji a aya ta gaba wa ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun Allah ya san abin da ke cikin zukatan mu wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa na'lamu ma tuwaswisu nafsu ko wa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya san duka abin da muke sassaƙawa a cikin zukatan mu sannan Allah ya san me ya dace da mu yasun ya'lamu ya'lamu masalihal ibad ya san me ya dace da mu sannan Allah ya san ciki da bai din rayuwar mu numfashin mu kowa Allah ya san guda nawa ka shaka guda nawa ya rake a ina za ka mutu yaushe in ka mutu ina ne makomaka Allah ya san duka wannan shi ne al-alimu wannan ƙarin alim yana da ƙarin ma'ana akan alim alim shi ne gama garin masani alimin kuma wanda yake ya san abin da sauran masana ba su sani ba to shi ne Allah ke kamar da Allah ke cewa faqa kulli bi ilmin alim a sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi sannan shi kuma al-hakimu shi ne huwan nabi ya ga al-umura fi mawaqi'iha sahiha wanda yake yin komai inda ya dace wanda yake sanya komai inda ya dace yadda Allah ya sama yadda ya kasa yadda ya halitta mutane yadda ya halitta dabbobi da tsuntsaye da tsirrai duka kowanne Allah ya mishi halittar sa yadda ya dace babu kuskure sabanin bayi kuwa suna yin abubuwa su yi kuskure yanda tela na iya maka riga ta ga cewa nan bai dace ba ka ki so ba ko ba yadda ka ce a yi ba kenan wannan iya kallon ginin masallacin nan a matsayin shi na ƙwararren masanin gini sai ga akwai kurakurai a ciki wataƙila saboda ya fi wanda suka gina ɗin ilimi ko kuma yanzu an samu wani sabon ilimi wannan iya kallon wani rikodin ɗin da muke yi a matsayin shi na masanin ilimin ɗaukan bidiyo ko sai ga akwai kurakurai a ciki to kaga hikimar mu mu bayi taƙaitacciya ce amma hikimar Allah to cikakkiya ce shine al-hakimu allazi yada'u kulla shay'in fi mawdi'ihi as-sahihi al-la'iqi bihi Allah wanda yake sanya komai a inda ya dace a inda ya cancanta wa yaf'alu as-sawaba da'iman kuma koyaushe abinda Allah yake yi daidai ne babu kuskure a cikin ayyukan Allah ba irin aiki na ne da aikin ka da aikin wani da aikin wani wanda zamu yi mu da kanmu muna iya gane kuskure ko kuma daga baya wani ya gane kuskuren likita ya kuskure malamin makaranta ya kuskure dalibi direba shugaba ya kuskure wani shugaba ma sai ya ga mulkin shi ya sauka sai ya gane ashe nan kuskure ne nan kuskure ne nan da dai kaza nayi na kai ta roƙon jama'a dan Allah ya taimaka a ƙara ba shi dama zai gane kurakuran shi kuma kuma ba shi zai ƙare wasu kurakuran domin dan adam ne amma shi Allah al-hakimu to abin da yake yi ba kuskure wannan aya tana da fa'idoji bayan abin da muka ce daga cikin fa'idar ta akwai nuna girman Allah da karkake shi kamar yadda mala'iku suka ambata da suka ce subhanaka sannan tabbatar wa Allah da falalar cewa shi ne yake bada ilimi shi ke bada hikima da suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana to kamar da muka ambata tun ajiya idan ka ji kana da wani rabo a ilimi kowanne ilimi kullun ka dinga jin kankan da kai ka dinga jin cewa wannan wani abu ne cikin baiwar Allah da ya baka dan kadan kar ka dinga jin girman kai sannan daga cikin fa'ida wannan aya har ila yau ta nuna mana ladabin cewa ban sani ba subhanaka la ilma lana akwai ladabin cewa ban sani ba kamar yadda muka yi ishara game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu cikin manyan sahabbansa da kuma da dama daga cikin manyan malamai ba mu ambace su ba saboda kada zancen ya tsayi sannan wannan aya tana koya mana tawali kankan da kai mala'iku duk da falalarsu da darajarsu ba su ɗauki kansu a bakin komai ba duk da tsarkinsu da yadda suka siffanta da bautawa Allah da kuma cewa su sune na kusa da Allah walal mala'ikatul muqarrabuna sune na kusa da Allah kamar da haka ba su ji nauyinsu ce ba mu sani ba amma za ga wani yanzu shi yana ganin ya fi ƙarfin a yi ma fira da shi ko a yi magana da shi saboda wai yana kusa da wani ya fi ƙarfin a kira shi a waya ya ɗauka ya fi ƙarfin ya sallah a cikin masallaci da mutane ya fi ƙarfin ka mai sallah ba ya amsa wai shi yana jin ƙafafa cewa shi wani isasshe ne kai ba komai ba ne illa curin nama da tsoka da jini da ainihin wato jijiyoyi wanda idan ka mutu za a saka a cikin ƙasa ga baki ɗaya tsutsa su cinye su yi raga-raga da kai kai ba komai ba ne illa wani saboda ka dinga tana asalinka kar ka dinga girman kai kamar yadda muka ji a wani karatu a baya cewa Allah maɗaukakin sarki ya maimaita kissar halitta annabi Adam a wurare daban-daban ne dan ya dinga tuna wa ɗan Adam asalinsa cewa kai ba kowa kowa bane asalin babanka daga ƙasa asalinka kai kuma daga maniyyi Allah ka tsare haka nan kuma wannan aya tana koya mana tawassuli da sunayen Allah mala'iku sun nemi Allah ya musu afuwa da suka ambaci sunayensa guda biyu da suka dace da wannan wajen sunan shi al'alimu da ya san abin da ba su sani ba tun da suke ta jahiliya sunansa al-hakimu da kuma ya san cewa a cikin hikimar san mutane su ya cancanta a ajiye a duniya ba mala'ikun ba sun haka duk sanda za ka nemi wani abu a wurin Allah sai ka lalubo wani suna cikin sunayen Allah wanda ya dace da abin da kake nema in kana neman afuwa Allah sai ka tuna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa kana neman gafara Allah ya ghaffaru kana neman wata falala a wurin Allah ya zal jalali wal ikram kana neman ainihin wato ilimi ya alimu allimni haka dai zaka dinga laluban sunayen kana neman arziki ya razzaqu ya razzaqu zaka su wannan sai suka lalubi sunayen Allah wanda suka dace da mahallin abin da yake Allah ya ce musu inni a'lamu wa la ta'lamu sai suka lalubo al-alimu sannan Allah ya yi wani aiki da suke ganin ba haka ya kamata yi ba sun jahilci kuma ko sai suka dauko al-hakimu da yana cewa Allah mai sarki mahalicci ne kuma mai hikima a cikin ayyukansa yana ganin wannan bayanin na wannan aya ya isa ga kan bayanin ya nisa sai mu tafi aya ta gaba qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim
qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ الله يَتْشِي سَيْ يَتْشِي يَا آدَمُ معنى سي الله يَتْشِي يَا كَيْ آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ كَفَتَى مُسُسُونَ يَغْشُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ yayin da ya faɗa musu sunayensu qalu qala alam aqul lakum sai Allah yace ashe ba na faɗa muku cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi cewa lallai ne nake da ilimin ghaibin sammai da ƙasa ba wa a'lamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wama kuntum taktumun, da kuma abin da kuka kasance kuna korewa ba. Wannan aya ce aya ta 33 a cikin wannan sura da albarka, suratul baqara, tana ci gaba da bamu labarin abin da ya faru da tattaunawa tsakanin Allah mahalicci da bayin sa tsarkaka, su ne waɗannan mala'iku waɗanda Allah madaukakin sarki ya aini musu ishara zuwa ga fallan babanmu annabi Adam alaihi salam. Zamu ji cikakkun bayanai insha Allah a takaice a cikin wannan aya a darasi na gaba insha Allah, duba zuwa ga cewa lokacin ya riga ya mana halinsa. Daka zamu dakata a nan, abinda muka faɗa daidai, muna fata Allah ya ba mu ladansa, Allah ya karɓa mana ibadojinmu, Allah ya gafarta mana zunubanmu, kurakurai da suka faru, muna fata Allah ya gafarta mana, Allah ya jiƙan magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai, Allah ya sa mu cikin waɗanda zai ƴanta a wannan wata. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وكفر لنا ذنوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اكشف لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متن اللهم بابصارنا واسمائنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.